بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بودي على الله سبحانه وتعالى يساكي حد أمو أولا سافيات أصبر شرند أكو قوتا ربيع الأول هجر المنزو صلى الله عليه وسلم dubu daya da dari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da 26 ga watan biyu lissafin miladiyya 2011 a cigaba da karatunmu na littafin khutuwatun ila sa'ada Sheikh Abdul Muhsin bin Muhammad bin Abdulrahman bin Qasim. Yau za mu tashi kan adamu isti'jali qatfi thamara ko na har yanzu a cikin bayanin da malamin yake dangane da neman ilimi bayan yi mana magana akan muhimmancin neman ilimin falalarsa fa'idojin shi ilimi ladubban ɗalibin ilimi da yadda mutum zai mu'amala da abokan karatu da kuma abubuwan da suke zama sababin kange mutum daga neman ilimi da magana akan wahalar neman ilimin ko akwai wahala a ciki ko babu da kuma yadda za a juriya da haƙuri da ita da kuma abin da ya shafi gurba wato baƙunta cikin ilimi mutum ya tafi wani gari ba nasu ba don neman ilimi da wahalar da take cikin wannan baƙuntar sai abin da ya shafi al-ukhuwatu fillah. Yawwa, bayan yin magana akan abin da ya shafi al-ukhuwa fillah yan uwantaka kuma ta zama don Allah da kuma mun yi magana akan halartar darussan malamai sai kuma magana akan girmama malamai din nan ne magana ta ƙarshe da muka tsaya ko za mu tashi kan adamu isti'jali qatfi thamarati a cikin harkar neman ilimi ko ya dashi yana cikin abu mai muhimmanci mutum kada yayi gaggawar shine adamu isti'jali kada mutum yayi gaggawar tsinkar wato sakamako mai kyau na neman ilimi din mana qatf ana nufin ka tsinke abu in ya nuna athamara kuma shine dan itace to ana amfani da tsinkar dan itacen in ya nuna nan ana nufin fa'idojin ilimin da karbar sa da amfani da su to kada mai neman ilimi ya rika yin gaggawa wajen neman ilimin neman ilimi yana buƙatar haƙuri da bi mataki mataki kasancewar manzonmu sallallahu alaihi wasallam dama ya gaya mana cewa innamal ilmu bitta'allumi shi ilimi ana samun sa ne ta hanyar neman ilimi shine ta'allum ta'allum shine ka je ka nemi ilimi yau ka karanta kaza gobe ka karanta kaza kai kokarin fahimtar kaza sannan kuma ana kokarin aiki da shi to wannan na yiwuwa ne ashe mataki mataki ba a taba samun malamin da ya zama malami a rana guda ba zai yiwu ba ko shekara guda haka kawai ba ya yiwuwa dole ne mutum ya zama ya bi matakan da ake samun ilimi yau wannan gobe wannan har ya kai ga inda yake so wannan Allah madauki ya nuna mana misalin sa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai damar kamar da yayi wa sauran annabawa a saukar musu da littafin Qur'ani a saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani baki ɗayan sa lokaci guda to amma dan a karantar da mu hikimar tadarruji tadarruji shine ka bi abu mataki mataki daga wannan sai ka je wannan daga wannan sai ka je wannan sai Allah madauki yasa saukar Al-Qur'anin sai da ya dauki shekaru 23 ana saukar da shi kuma dan a ilmantar da mu abinda muke bukata a lokacin da muke bukatar sa mu san hukuncin sa don haka wannan ya nuna mana dole in mutum na neman ilimi yayi hakuri ya bi matakan yayi wannan gobe kuma yayi wannan a hankali har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya dace ya kai ga gaci ya samu ilimin da zai masa amfani. To shi ne malamin nan sai ya fara wannan abu da wannan matashi ya ce adamu isti'jali qatfi thamarati. Daga cikin fa'idojin harkar ilimi shi ne rashin gaggawar kai ga abin da mutum yake so. Yawwa, mutum kada ya gaggauta tsinkar wato ɗan itacen ko in ce fa'idojin na ilimi. Yace la ta'khudhil ilma jumlatan, yace ne la ta'khudh asalin kalmar kenan, la ta'khudh kasancewar fi'il fi'ili ne nan hani, tunda la din nan nahiya ce, la nahiya in ta zo ga fi'ili mudari'i tana masa jazma, la taf'al, la tajlis, la ta'kul, haka ƙarshen yake zama. To nan la ta'khudh, to bayansa kuma akwai al-ilm, kasancewar al-ilm shi ma ya fara da hamzatul wasl wadda take sakina ce, kaga an samu abu mai sukuni da abu mai sukuni, shi ake ce ma iltiqa'is sakinai, wannan shi ke sa a samu kasra a fi'ili na farko din, sai a ce la ta'khudhil ilma jumlatan. Ina fata mun gane. Yawwa, kada ka ce za ka ɗauki ilimi lokaci guda nan da nan kawai, duk ilimomin ka ce ka tara su a lokaci guda za ka san su. Yanzu nan ka yi tafsiri, yanzu ka yi aƙida, yanzu nan ka yi wannan, yanzu ka yi wannan, kuma a ce lokaci guda kwana ɗaya kawai za ka kwashe duk ka zama malami a rana guda ko wata guda ko shekara guda, wannan baya yiwuwa. Ya ce fa inna man rama akhdahu jumlatan, domin ko duk wanda ya yi nufin ya ɗauki ilimi ya riƙe shi jumlatan lokaci guda a jumlace, in an ce jumlatan ana nufin abu a dunƙule ba tare da warawara ba, shi ne jumlatan. Yawwa, wannan kuma ana nufin a dunƙulen kuma lokaci guda. To duk mutumin da yake nufin shi ne rama, asalin rama ai ƙasada, ya yi nufin ya samu abu. Fa inna man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan, duk wanda ya so ya dauki ilimi a ce lokaci guda da nahwu da tafsirin da aqidar da hadithin da fiqhu duka lokaci guda yake so a rana daya a lokaci kadan ya zama malamin, duk wannan fagen ya gama iya su, to dhahaba anhu jumlatan, haka ilimin zai zo ya zare jiki ya tafiya bar shi lokaci guda. Ma'ana ba zai yi mutum ya dauki ilimi ya zama da gaggawa ya zama malami ba, dole sai an yi hakuri, an dauki mataki, an karanta wannan kuma a karanta wancan kuma a karanta wannan lokaci daban-daban. Yace walakinna shay'a ba'da shay'i, amma ana daukar ilimi ne kadan kadan, wa'ana wani abu bayan wani abu, shine ash-shay'a ba'da shay'i, yau wannan gobe wancan, ma'al ayyami wal layali, tare da wuni da dare, ma'ana kai amfani da wuninka, kai amfani da daranka. Sannan sai ya ce wadawi, kai magani bidawa'il ikhlasi, da maganin ikhlasi, ma'ana ka ɗauki ikhlasi ya zama maka shi ne maganin alilal amalil qalili, ciwon ɗan ƙanƙanin aiki, ma'ana kana ganin kana aiki ɗan ƙarami a matsayin ciwo ne, kai kana ganin matsala ce bai ishe ka ba. Nan yana nufin aikin ƙarami, yana nufin ilimi, neman ilimin, aikin da za ka yi na neman ilimi, yau ka ɗauki kaɗan gobe ka ɗauki kaɗan. Wani ka je gun wani malamin ya ce layi ɗaya kawai za ku yi yau, kana gama sai ce to tashi ka tafi shi kenan, ko a ce yau ya isa. Wani an masa haka sai ji zafi, shi malamin baya so mu ɗauki karatun ne kullum ɗan kaɗan haka ɗille-ɗille. To ba haka bane, tarbiyya ce, kuma idan ka saba da kaɗan ɗin nan kai itqaninsa ka fahimce shi yadda ya kamata, washe gari lokacin za a ɗora maka wani sai ka fi jin daɗin ɗaukarsa, kuma sai ya fi zama saboda wancan ka tsaya ka fahimce shi. Amma idan ka ɗauki da yawa da lokaci guda ba za ka iya fahimtar komai da komai a ciki ba, kuma wanda zai zo gobe sai ya bulluƙo da ɗayan da ka sa a jiya gaba ɗaya, sai ya kore su, sai ya zama ba ka fahimce su ba. Wannan ita ce hikimar abi abu a hankali ɗin. Shi ne yake nufin ash-shay'a ba'da shay'i ma'al ayyami wal layali wa dawu bi dawami al-ikhlasi, kuma ka dawama wato kai da magani, shine wadawi, shi ma wannan fi'ili ne na amri daga dawa'i. In an ce dawa'i me ake nufi? Magani ko nance ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tadawo ku yi magani a tsakaninku ma'ana ku rika yin magani in ciwo ya samu mutun ya nemi magani ba laifi bane to in za a ba mutun daya umarni sai a ce dawi nemi magani to ka nemi magani maganin kuma shine dawa'ul ikhlasi ciwo ai ma wato magani na ikhlasi ka sa ikhlasi a zuciyarka ka nemi ilimin nan don Allah ba gaggawa kake don ka zama malam ba a'a asalin abin da yasa kake neman ilimin nan domin kai amfani da shi ka samu hanyar da zaka bauta ma Allah cikin basira ka shiga aljanna shine asalin abin da ya kamata mutum yana neman ilimi domin sa ina ji mun karanta a baya a babin ikhlasi maganar Imam Malik ibn Anas wanda ke ba a wannan littafin bane na dai ambata mana ina jin a lokacin da muke magana akan ikhlasi yana cewa tunda yake a rayuwarsa bai taba neman ilimi domin wani abu ba illa ya gusar da jahilci daga kansa ma'ana shi dalilin da yasa ya nemi ilimi shine ya gusar da jahilci daga kansa shine babban abu ya kamata mai neman ilimi ya zama wannan manufa ita ce gaba akan raba da mutum ya nemi ilimi dan kokarin ya ilmantar da mutane ya taimaka wa kansa ya fidda kansa daga jahilci kuma ya fidda al'ummarsa daga jahilci shi ma wannan niyyar bata bata aiki amma mutum yayi domin yayi ya samu suna dan neman suna dan neman daukaka a ce a wuri kaza babu irin sa babu wanda ya kai shi in wannan niyyar sai a zuciya to aiki ya bace duk wahalar da mutum ya sha sai ga Allah madauki ya haramta masa albarkar karatun yazo bai fahimta ba kuma sannan ya zama cewa baya aiki da abinda yake ilmantarwa kuma Allah subhanahu wataala ya hana shi daukakar da yake so ta duniya din wannan abubuwan duk akwai misalan su da dama a rayuwar mutane da yawa don haka mutum ya dauki ikhlasi ya zama magani na alil alil ana nufin rashin lafiya daga illa yawa idan mutum ya zama cewa ba shi da lafiya yana ganin akwai rauni tare da shi na neman ilimin dan kadan to yayi maganin wannan da ikhlasi ya hakuri da abin da ya samu sai ya ikhlasi cikin sa da fatan kuma Allah madaukaki ya sa masa albarka a ciki kullun a riga hadawa kuma tare da addu'a kana neman ilimi to a riga addu'a kar kai gaggawa nan abin da malami ke fada shine kada mutum ya gaggawar mai da kansa malami wannan abin yana da hatsari yawa ya zama cewa yana bin matakai matakai kuma kullum yana yi don Allah yana kawo tawaru'u ba nan da nan ya fara alfahari da fankama ai ba wanda ya san kaza ma banda ni irin wannan maganar tana bata aikin mutum kuma tana sa shi ya zama cewa ilimin nasa ya tafi ya bar shi man tawadu'a lillahi rafa'a duk mutumin da ya tawadu'u don Allah to Allah madaukaki na daukaka shi sai ce fa idza shara'ta fi talabil ilmi in ka fara neman ilimi fala taqra kutubal mutawwalati wal khilafiyati nasiha ce wannan ga daliban ilimi duk wanda ya tashi zai nemi ilimi to kada ya fara da manyan manyan littattafai shine mutawwalat wadanda aka tsawaita zance a cikin su wal khilafiyat da kuma littafan da aka bayyana sabani ma'ana wanda yake akwai bayanin mazhabobi da wannan yayi nan wannan ya faɗi kaza ra'ayin wani shine kaza to wannan in a farkon marhalar neman ilimi ne yana shattata yana watsa yana hada yana hana kai zuciya ta zama buɗaya kasancewar mutum tunaninsa zai rarraba wanne zai rike wannan din ko ko wancan ma'ana kenan shi wannan shi zaka fahimta daga cikin fa'idojin da yasa malamai suka yi littattafai a kowace mazhaba aka yi kananan littafai domin ilmantar da mutum abin da zai fara amfani da shi idan ka dauko littafin fiqhu mu komo kan mu zo kan mazhabar malikiya littafin da muka sani aka rubuta fiqhu a cikin su yana da kyau mutum in zai nemi ilimin fiqhu to ya fara da irin waɗannan littattafai din littafin nan su ahlari musamman ya fara da ahlari yaje yayi ishmawi yayi iziya yayi risala kamar yadda ake yi al'ada a karatun zaure sannan sai askari sai mukhtasar ko duk da yake gurgudan malamin da ke karatun agunsa gurgudan kuma hanyar da yake bi ta ilmantarwa, wani zai iya cewa a tsakanin wannan a sa wasu mutum ɗin matanin Ƙurtubi Dari da makamantan waɗannan, wanda yake a baito shi ne aka yi na waƙa amma fiqhu aka sa a ciki, to duk waɗannan mutum ya fara neman ilimi da waɗannan littafan abu ne mai muhimmanci. Domin kana karanta ahalari zai gaya maka abu guda ɗaya ne, ba mazhabobi da yawa zai kawo maka ba, ko ba zai ce Imam Malik ya ce kaza, Shafi'i ya ce kaza, Ahmad bin Hanbal ya ce kaza, kafin su kuma Abu Hanifa shi ma ya ce kaza ba. Lokacin da mutum yake neman ilimi a matakin farko, to baya buƙatar sanin waɗannan manya-manyan maganganun ko abin da malamai suka faɗa rarrabuwarsu. Abin da yake fara nema shi ne yadda zai bautawa Allah, yadda zai tsarki, yadda zai yi alwala, yadda zai sallah. Don haka in kuwa wannan ne, to ba a buƙatar ka fara gaya masa cewa amma a mazhabar wane kaza da kaza, ka shattata Albani ya ce kaza, wannan shi ma ya ce kaza. Mai neman ilimi a farkon marhalarsa ba ya buƙatar wannan, sai a fara koya masa abu guda, in ya gama sai ya je wani. Hikimar da ta sa dama malaman suka rubuta waɗannan littafan kenan, duk da cewa za ka samu a cikin waɗannan littafan akwai abin da yake za ka iya ga ko za ka iya fahimtar, ka iya kallonsa a matsayin ya saba wani hadisi, to kada ka yi gaggawar yin hukunci akan cewa littafi kaza ba shi da kyau, akwai abin da ya saba wa hadisi a ciki. Kowace mazhaba haka abin yake, sun gina littafan mazhabobin nan ne gwargwadon fahimtar ɗaliban babban malamin da aka dangana mazhaba zuwa gare shi. Yanzu kamar al-Imam Malik bin Anas, littafin da ya rubuta da hannunsa kuma ya imla'insa ga malama ga ɗalibansa shi ne Muwadda, ko to bayan Muwadda an sami ɗalibansa su Abdurrahman bin Qasim, su Abdullahi bin Wahab, su Hunun, kowanne ya yi aiki gwargwadon fahimtarsa akan Muwadda, da ya karanta Muwaddar ya fahimce ta sai ya aiki, sai kuma suka yi ƙoƙarin bari su rubuta abinda suke ganin ƙa'idojin da Malik yake bi wajen yin fatawa. Wannan kun ga ba iya cikin Muwadda ba kenan, zamansu na yau da kullum da Imam Malik suna fahimtar in aka zo aka yi masa tambaya akan kaza, to ga abinda yake cewa, me yasa ya ce kaza ɗin, dogaro ne da hadisi kaza, ko kuma saboda babu hadisi a matsalar sai ya kiyasanta a wata matsala kaza. To wannan hanyar da yake bi wajen ba da fatawar yana mai da hankali kan wasu abubuwa. Misali, Imam Malik yana mai da hankali kan amalu ahlil madina. In kana karanta littafin malamai zaka ji ana cewa amalu ahlil madina, ko aikin mutanen madina. Imam Malik yana girmama wannan sosai, ma'ana idan misali a mas'ala ta fiqhu ba a samu hadisi ba kuru-kuru daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a sami wata maganar wani sahabi ba, ko kuma ko an same ta, Imam Malik yakan rinjayar da aikin mutanen Madina, sai ce mu dai a Madina abinda muka tashi muka ga ana yi, domin shi shine babban malamin Madina a zamaninsa. To malaman da suka zo kafinsa sai ya kalli abinda ake yi a gari, misali a babin mudu a kasuwa, Imam Malik yakan ce yakan fifita magana akan wannan babin a kalli abinda mutanen Madina suke yi. In aka samu saɓani, yan gari kaza irin mudin su iri kaza ne, wannan iri kaza, sai ce mu dai mun dauki abinda mutanen Madina suke kai. Wannan a wurin Imam Malik wato hanya ce ta fidda ilimi. Hakanan yana mai da hankali akan abinda ake ce ma saddud zari'a. Saddud zari'a shine toshe kafar sakaci a addini, idan ko da babu wani hadisi da ya hana wani abu ƙuru-ƙuru, sai aka ga wannan abun yana kaiwa ga fitina, yana kaiwa ga a samu saɓan Allah, to Imam Malik yakan ce wannan abun to haramun ne. Ina fata mun fahimci wannan. To sai wani malamin shi kuma misali wata mazhabar daban, su sai ya zama ba su kalli wannan abun, ko kallon misali amal ahlul madina ko magana saddud zari'a ba, sai su ɗauki riwayar da aka rawaito daga sahabi. Kamar misali al-Imam Ahmad bin Hanbal, in kana so ka fahimci mazhabarsa da yadda yake istinbatin hukunci, yana da kyau ka fahimci asarin da ake ruwaituwa daga sahabbai. Shi idan bai samu hadisi ba a mas'ala, to in ya samu maganar wani sahabi, to yana ɗaukar ta hujja. Shi yasa za ka ga cewa ko da ba hadisi a matsala zaka ji ra'ayin Imam Ahmad shine yace wani yayi aiki da wannan daga cikin sahabbai to sai gashi kuma wani mai mazhabar shi kuma ba wannan yake ba muhimmanci ba dukkan su kowa kokari yayi ya fahimci abin da yake shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba asali an gina littafan yawa ina so in kawo mun zuwa ga yadda aka yi littafan fiqh ne to da suka rubuta waɗannan littafai aka yi su mudawwana su suhunun suka rubuta irin su mudawwana abinda suka fahimta ne na yadda Imam Malik yake rubuta ko yake bada fatawa ko kuma yake fahimtar nassoshi na bayan su su ma suka zo sai suka ikhtisarin wannan babban littafin su mudawwana wasu kuma suka zo sai suka ƙara godada shi da aka ƙara godada shi wani kuma sai ya zo ya wani aikin ya gutsuro nan ya gutsuro can wannan ya rage wannan shine har ya zama cewa tun ana rubuta littattafan farko ana hada su tare da dalili misali in za a yi magana a babin tsarki in ka karanta ahlul yanzu a babin tsarki ana kawo maka hadisi ba ya kawo hadisan ba wai saboda babu hadisin bane ko kuma da gangan ya watsar da hadisi ya ga dama ya rubuta ra'ayinsa ba haka bane littafan malamai na kafin shi sun riga sun yi magana akan wannan dalilan sun kalli dalilin suka gane shi suka ce su dalilin su na fadin kaza halan ne shine kaza to da in aka zo cikin mukhtasarat waɗannan littafai irin su ahlisu ake ce mai mukhtasarat wato takaitattun littafai waɗanda aka takaita ilmomi to ba za a faɗi dalilin ba sai kawai a faɗi kaza a faɗi hukunci ina fata mun fahimci wannan akwai mutanen da ba su fahimci yadda aka rubuta littafan fiqh ba sai su zo su yi ta suka su ce ai shirme ne an saba wa hadisi wannan ba daidai bane malaman ba su rubuta waɗannan littafan domin saba wa hadisi ba amma in har aka samu abin da yake ya saba ma hadithin a ciki hadithin manzo sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai ai amfani da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane amma kar ka dauki cewa asalin littafin fiqh babu kyau ko babu fa'ida karanta su san ba haka bane haka kowace mazhaba take shi yasa zaka ga cewa malamai suna zama malamai ne in suka dauki waɗannan matakan suka yi karatu irin wannan mataki mataki din shi yasa mu koma sosai mu karanta waɗannan littafai daga farko a biyo duk wanda zai fara karatun wani abu ya faro daga waɗannan in dai neman ilimin addini ke musamman a babin fiqh in yana son haka harkar hadisi to kada ya fara da wani abu ba irin arba'una annabawiyya ba shine abin da malami yake faɗa mana anan kada ka zo zaka tafi gun malami karatu sai ka dauko fatahul bari sai ani ai sahihul bukhari nake so in karanta kuma sai dauko fatahul bari ma gaba daya mun san fatahul bari ko tsakanin da Allah da za a ce suwa suka san fatahul bari mutum ne za su daga hannu wanda suka san shi suka gan shi ɗaliban ilimi na sani da yawa sun sani to amma abin da yake so in akada anan shine da yawa za ka ga wani ma bai san waɗannan littafan ba amma daga ya ce zai karatu to sai ya ce bari ya ɗauko daga sama sai tafi ya ɗauko fatahul bari sai ya je gun malami sai ce na zo karatu don malamin dama ya san abin da yake sai ya kore shi sai ya sa masa haushi sai ya ji haushi sai ya ce ka ga ma na je ya koro ni to hakan shi ya fi dace masa sai ya dawo ya ce me yasa aka kore shi sai a ce ai wannan ba haka ake karatu ba yau ka zo da littafi na daidai kai sai a fare masa marhala marhala ya fara da kaza ya fara da kaza na ba dan fahimta haka nan karka dauko littafi wani shine mutawwalat kamar a babin hadisi kenan haka nan kuma a babin fiqh shi ma idan mutum zai karanta fiqh a gun malami kada ya tashi misali sai ya je ya dauko duk da mun ji an ce muktasar khalil muktasar ne to amma kada ya je ya dauko muktasar ya ce zai fara karatun fiqh da shi ya fara da kanana musamman irin su ahlul da suka fara magana tsarki ne da sallah kawai a ciki sai magana haila tsarki ma'ana dai dama a cikin haila ma a cikin babin tsarki take sai kuma magana sallah a magana sahawin sahaw magana akan abin sujudu sahawi ma ya tsaya ko yawa kaga wannan dama so ake ka fara da abin da yafi maka muhimmanci shi yasa hatta magana aqida dama da yace taswihu ima awwalu wajibu alal mukallaf yace taswihu imanihi to sai ka je gun malamin aqida kuma sai ya koya maka dama harkar aqida tauhidi rububiyya uluhiyya asma'i wa sifat shi ma kai wannan to kana son kai fiqh sai ka fara da tsarki da sallah to sannan kuma sai ka je zuwa sama su ashmawi da suka faɗi wasu abubuwan ba wannan ba, su iziya wanda hazzancen zakka da haji dukan abubuwan rukunin musulunci duk ya kawo abbabu fiqh, sannan kuma sai kai sama risala, sannan kuma kaje sama dai yadda malaman suka tsara. Ina fata mun fahimci wannan ladabi ne a neman ilimi. Duk wanda zai nemi ilimin ba da wannan hanyar ba ya tsallake, yau shine bulugul marami, yau shine wancan bulugul maramin zai zo. Amma in ka fahimci waɗannan ka'idojin zaka fi fahimtar bulugul marami. In ko ka tsallake ka tafi bulugul marami ba tare da ka karanta waɗannan ba, to akwai abubuwa da dama da ba za ka fahimce su ba. Ina fatan fahimci abin da hikimar da ta sa aka faɗi wannan. Yau haka nan kar ka ɗauki littafai irin wanda ake ce ma al-khilafiyat, wanda aka faɗi saɓani a ciki. Yanzu misali al-mughni, cikin manyan littafan fiqhu akwai al-mughni na Ibn Qudama. Shi bai tsaya, kaga dan mazhabar hanbaliya ne, amma bai tsaya kan ambaton maganganun mazhabar hanbaliya ba. Zai kawo maka mazhabar hanbaliya sai ya ce walana, ya ce mu abunmu kaza, wa kala malikun kaza, wa kala abu hanifata kaza, wa kala shafi'i kaza. Sai ya kawo wannan din sai ya ce mu dalilin da yasa muka dauki wannan shine kaza. Sai ya ce amma su shafi'i me yasa suka dauka kaza, to nasu dalilin kaza ba daidai bane. Akwai munakasha kaga a ciki, akwai tattaunawa wal akhu war rad. To waɗannan shi ma ba littafi ne da mai sabon mai neman ilimi zai dauka ya fara karanta ba. Ina fatan mun fahimci wannan. Yawa ashe a takaice dai abin da nake so in faɗa, ko sharhin abin da malamin ke faɗa anan, shine neman ilimi ba dare ɗaya ake ba, ba wuni ɗaya ake ba, ba shekara ɗaya ba, yana buƙatar lokaci, yana buƙatar ladabinsa, yana buƙatar kuma bin matakan littafi kaza sai littafi kaza a kowane fage. Kwanaki a darasin da muka yi da ɗaliban ilimi a nan, akwai hilatu ɗalibul ilmi da muke karanta mun bi abubuwa da yawa. Misali a fannin fiqhu kamar da na faɗa mana yanzu a malikiya kenan, ka fara da waɗannan tsari. In kana ne a fannin hadisi ka fara da arba'unin nawawiyya, in ka gama ka iya umdatul ahkam ko bulugul marami. Umdatul ahkam kasancewar hadithan ciki duk sahihai ne daga Bukhari da Muslim kawai aka ciro. Bulugul marami kuma akwai wasu hadithan waɗanda ba dukansu ne sahihai ba. To in ka gama wancan, ka gama sanin arba'unin nawawiyya wanda zai tabbatar maka da asalin musuluncin nan, asalin abin da zaka karanta a arba'unin nawawiyya, kaga ba maganar tsarki bane ko da alwala. Haka ne ko ba haka ba? Abinda zai tabbatar maka da musuluncin ainihinsa a zuciyarka ne usulin musulunci, arkanul iman, arkanul islam, sannan akhlaqin yau da kullun yadda zaka yi mu'amala da kanka, mu'amala da mutane da sauransu. Ma'ana dai a tabbatar ma da musuluncin kyakkyawa a zuciya, sannan to sai ka zo kan sanin hukunce-hukunce, ka iya fara da su umdatul ahkam, sannan ka je bulugul marami daga baya, sannan kuma kai sama kai sama, sai kuma ka je gefen mustalahul hadith. Mustalahul hadith ka fara da irin su baiquniya, nukhbatul fikr da sauran littafai dai da malamai suka yi, sai kuma kana tsallakewa ka je tadribul rawi da makamantansu har zuwa inda kake so ka kai a babin mustalahul hadith. A babin nahwu wajibi ne mutum zai karatun addini ya san larabci. To fara sanin larabcin nan, in mutum kwata-kwata bai san larabci ba, yana da kyau ya fara maganar mutala'a tukun kafin ya je kan nahwu. So da yawa mutane mutum yana so ya karanta larabci sai ɗauki littafin nahwu sai tafi gun malami, wannan shi ba kuskure ne. Mutumin da bai iya magana da larabci ba kwata-kwata, to baya fara karanta nahwu. Abinda kake farawa shine ka fara mutala'a. Mutala'a ita za ta koya maka yadda za ka yi magana da larabci. Ita kuma mutala'a, me ake nufi da mutala'a? Littafi ne da zai ilmantar da kai yadda za ka faɗi abubuwa, sunayen abubuwa ake farawa maka da shi. Bayan an maka huruful hija, al-huruful hijaiya, alif, ba, ta, sa, har zuwa ƙarshe, har zuwa ya'u, ka riƙe su ka haddace, sai kuma a fara gaya maka haza qalamu, haza kitabun, haza daftaru, haza inda da muke ji ana faɗa. Yawwa, to wannan ake farawa a koyon larabci. Wannan zai tara maka abin da ake ce ma mufaradat, vocabulary, ya tara maka yadda za ka san sunan masallaci, masjidu, sunan kofa, babu, sunan takalmi, na'alu ko hiza'u, waɗannan haka a fara koya maka wannan. To sai ka san larabci kuma ka fara iya magana da shi. To bayan ka kai wannan marhalar, to shine fa za ka fara koyon nahwu. Fa'idar koyon nahwu shine koya maka yadda za ka karanta. Ai kun ga wannan littafin da muke karanta, ai ba wasali ko? Yawwa, to sai ka iya larabci, ka iya magana da shi, shine kuma sai ka fara koyan yadda zaka karanta wannan maganganun ba tare da amma wasali ba. In ka zo kace misali fa idza shara'ta fi talabi, sai ka tsaya kace me yasa nace fi talabi ban ce fi talaba ko fi talabu ba, me dalili ne? Saboda akwai fi ko, to wannan ka'idar ita ce sanin ka'idar nahwu. Wannan zaka san shi in ka riga ka san me talabi din, ka san shara'a. Malamin nahwu ba mai sharhin maka ma'anar kalmomi bane ya ƙara maka mufradat. Ina fatan mun fahimta. Don haka haka ake neman ilimin. Shi yasa zamu ga da yawa harkar mu ta zamanin yanzu, samarin mu yanzu mafi yawa wato ba a tsaya an fahimci abubuwa da yawa ba, kuma an ɗauko manya-manyan maganganu ana tattaunawa akan su. Shine sababin babban sababin mu na fadawa cikin kurakurai. Ina fatan mun fahimci wannan. Mutum zai tsallake abinda bai yi tushen kasansa ba, sai ya tafi can sama yana magana akan manyan matsalolin da ko a garin malamai sai manyan malaman da suke magana akan su. To amma mutum sai ya ɗauko su, sai ya zo ya ta naƙashawa, yanzu sai a ta tattaunawa, kuma sai ya faɗa kwarin da ba zai iya fita ba. Da fatan mun fahimci waɗannan abubuwa. Duk wannan nasiha ce don mu koma neman ilimin nan, mu ɗauko shi daga tushe. Akwai bambanci tsakanin mai halatta gun karatu wannan da ka halatta don musamman irin wannan karatun da muke. Mafi yawa karatu ne da ake ce masa karatu tasqifi. Me karatun tasqifin? Karatu ne na baka sakafa na fadakar da kai da kuma wayar da kanka akan wani abu da ake so ka je kai. Amma wannan ba shi ne karatun da zaka mallaka a ce kai ma zaka iya karantar da wani ba. Ina fata mun fahimta. Yau karatun da zaka mallake shi ka je ka karantar da wani, tashi zaka ka je kai karatu a gun malami, karatu irin na zaure din nan, ka karanta layi yau a baka layi daya, gobe layi biyu GB, sai ka fahimci masalolin yau gobe a hankali, sai ka je kai ma wata ran. Ba mu gaida malaman suke ba, idan suna cikin karantarwa yana karantar da muktasar, ga wani ya zo yana karanta muktasar a gunsa, ga wani yana karanta askari, sai wani saurayi shi kuma ya zo yana son ahalari, sai ka ji babban malamin ya ce ku koma gefe da wani wanda aka yi wa askari ɗazu, sai ce je ka bashi ahalarin nan. Ko ba haka ake bane? Wannan duk ladabin makarantar ana yin sa, saboda shi ya gamsu da na koya ma wannan ahalarin shekara kaza da suka wuce, don haka bana buƙatar a ce sai na yi wa wani yanzu a gabansa. Amma dan shi ma ya samu ladabin makarantar da ake zama da yadda ake girmama malamin, duk sai ya zauna. Ina fata mun fahimci wannan. Wannan hanyar da muka yi watsi da ita ba kuskure ne a cikinta ba, ba kuma bid'a ba ce. Komawa zuwa gare ta din zai taimaka mana, na farko bin karatun yadda ya kamata, na biyu ladabi ga malamin, sabanin yadda muke yanzu zaka ga cewa shi kansa ladabi ga ilimin yanzu ya ragu. Yawwa, don haka akwai buƙatar a koma a ɗauko karatuttuka din nan a yi su bisa tsarin malami. Bari mu ji abin da malamin ya gaya mana dangane da wani babban malami da aka yi. Yace wa anta fi awwal at-talabi, karka je kana neman manyan littafai, kana karanto manyan littafai da littafan da aka bayyana abubuwan sabani. Wa anta fi awwal at-talabi al-hali, wannan wawul hali ne, al-hali kuwa kai din nan fi awwal at-talabi kana farkon neman ilimi ne. Sannan sai yace wa idha bada'ta fi hifdhil mutun, in ka fara haddace matani. Me yake nufi da mutun? Mutun su ne littafai ƙanana da aka rubuta su ba masu sharhi ba, kamar matanin ahalari matani ne, iziya ma matani ne, akwai sharhi. Za ka ga kamar wannan Abdussami al-Abi al-Azhari din nan da ya yi sharhin Ishmawi, ya zo ya yi sharhin iziya. Iziya ta Shazali ko? Al-Abi al-Azhari ya yi mata ta'liqin nan a baya, shi ne a hashiya. Haka risala yazo yi mata abin da ya sa masuna a samarar dani. Duk wannan mutumin shi kadai shi yayi, wani malamin Azhar ne, bai dade ma da rasuwa sosai ba. Haka nan yazo muktasar, shine yayi Jawahirul Iqlil, yau nan sharhin na gefe. To irin waɗannan littafan lokacin da kake haddace mutuni matani wanda ba sharhi ba, to shine abin da malamin yake faɗa, sai yake cewa fala tahfaz matnan يحفظه السابقون في اشهر تحفظه انت في ايام. idan ka zo haddace wani littafi matani, kaman zaka kana so ka haddace baiquniya a mustalahul hadith, kana so ka haddace arba'un nawawiyya yawa mun san muna ji ana cewa haddacewa haddacewa dinnan ya kamata mu sani cewa mafi yawan malamai fa haddar waɗannan littafan suke sai halali dinnan ba kawai karantawa suka yi su karanta hukunce hukuncen su wuce zaka ga samu wanda ya zauna ya haddace shi ne kwal gaba ɗayan sa hakanan arba'un nawawiyya haddace shi ake tun a primary yara sun gama haddace shi bulugul marami haka ake haddasa tsaf hadisan nan dubu da wani abu sai a haddace to wannan fa shine karatu ka haddace din kuma sai ka je gun malami yana maka sharhi kaga kenan ka hada da haddar matani ka kuma hada da me fahimtar matanin da bayanin ma'anonin hadisin daga bakin malami yawa ba zuwa zaka ka dauki littafin sharhi ka koya wa kanka da kanka ba wannan kuskure ne yawa sai ke cewa to in zaka haddace matani kada ka haddace abinda as-sabiquna magabata wadan malamai da suka gabata a can baya suna haddace shi fi ashhurin a watanni watanni suke dauka suna haddacewa sai ka zo kai kuma tahfazuhu anta fi ayyamin ka zo ka ce zaka haddace shi a yan kwanaki ba a watanni ba mun fahimci abin da ake nufi ba yana mana magana akan kar a gaggawa bane yawa to ita wannan maganar kai ka gaggawa ita yake nanatawa cewa abinda malamai suka saba haddace shi a watanni suke dauka su haddace to kai kuma kar ka zo ka ce a ainihin ina ji da kwakwalwata Allah ya hore min gifted kaza da kaza bari kawai zan haddace komai haddace abubuwa da yawa lokaci guda yana rasa musu zama lokacin da ka zo muraja'a na ka suna buƙatar ka riƙa muraja'a ka haddace abu yau gobe kai muraja'a ina jin na taɓa gaya mana wasu daga cikin dabaru da malamai suke bi wajen haddace abu ko musamman akwai wasu mutane da ake ce ma shinƙiɗai mutanen Mauritania mutane da Allah hore musu mai da hankali kan hadda suna cewa idan mutum yana so haddasa ta Qur'ani ta zauna to ya riga daukan misali in kullun zai haddace aya biyar to aya biyar din nan ya maimaita ta sau 500 a rana ɗaya za ku iya sau 500 fa misali in rabin shafi ne a Qur'ani wannan mushaf a ce rabin shafi za ka iya to a kullun ka karanta shi a ranar haddar farko karanta shi sau 500 washe gari sai ka karanta 300 shi wannan na jiyan sabuwar haddar yau kuma ka yi mata 500 wancan ta jiya sai ka yi mata ka maimaita sau 300 GB sai ka yi 150 shi wancan na shekaran jiya na jiya kuma kai masa 300 sabuwar hadda 500 ka ga ba ka da aiki kenan sai wannan to shi yasa in kana in ka zauna gun waɗannan mutanen ka ji suna haddace matani ba wai matanin ba Qur'ani kawai ba wallahi in suna zazzago maka haddar littafan fiqhu sai kai mamakin kamar wahayi aka yi wa mutum na wannan waƙoƙin Larabawa kawai sai ka ji yaro ƙarami shin yana ta karantawa wata rana a Madina a masallaci sai na samu wani yaro dan shinkidi babansa yana jawo shi su taho masallaci sai in ga ya zauna jikin uban uban yayi haka yana sauraron sa kamar yana gengedi yaron kuma yana ta karanta Qur'ani sai su awa uku yaron yana ta karantowa da kafa ba wai da littafi ba yayi masa haddar a gida nan ya zo ya masa muraja'a ne sai ta sauraron sa yana ta karantawa na tambayi yaron shekara ka ne shi shekara 8 ce me nawa ka haddace na Qur'ani yace ya kusa gamawa gaba daya shekara 8 to kullun hana shi komai ake yi sai wannan abu ba abin da yake banda hadda din nan hadda yaro in yana karami kwakwalwarsa tana shirye ta karbi komai ka sa mata don haka a daina barin yara ba hadda din nan kashe su ne tun farko a cusa musu hadda in dai har za su iya dauka to an matsa musu kuma muraja'a ai ta muraja'a ai ta muraja'a da haka karatu ke samuwa to haka nan halittafan fiqhun da matanin mai da waƙoƙin larabawan da mai da larabcin duk da haka ake yi ba magana ce kawai ka karanta abu kaza yanzu ka san kalma daya gobe ma kalma daya sai an yi karatu sosai gaskiya to shine abin da yake faɗa abin da malamai suka haddace shi a watanni karka zo ka ce zaka haddace shi a kwanaki kaɗan to nan sai ka mana wani misali yace wa kanat tariqatu shaykh muhammad bin ibrahim rahimahullah ma'a tullabihi gashi nan dai ka mana wane ne muhammad bin ibrahim shaykh muhammad bin ibrahim shine mufti na Saudi Arabia kafin Sheikh bin Baz. Wannan malami sunansa Muhammad ibn Ibrahim bin Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hassan ibn Muhammad bin Abdul Wahhab. Shi yasa ake ce masa Ali Sheikh, jikan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya rayu shi ma a Riyadh da bayan an haife shi, ya kuma yana shekara 8 mahaifinsa ya kai shi ma makaranta ya karatu, ya fara karanta Alkur'ani. Yana shekara 11, kuma shekara 3 kenan ko, shi sai da ya kai 8 din bai fara ba. Mun san suna tasowa Saudiya mai da hankali kan harkar kiwo ko wani abu na dabbobi da raƙuma, makaman shanu, raƙuma da abin nan. To yana shekara 8 ya tafi makaranta, a shekara 3 ya gama karance Qur'ani, karancewa irin saukanmu da muke dinnan ta al'ada, wanda yake mafi yawanta ai karantawa ne kawai ko ba hadda ba. Yawwa, to yana shekara ya ci gaba kuma ya fara ya ci gaba da hadda, yana shekara 14 ya makance. Da ya makance sai komo maimaita karatun Alkur'anin nan, ana karanta masa yana riƙewa. A shekara guda maimaita abincin da ya karanta din nan, shekara guda ya zama cewa ya zama hadda kuma a kansa. Ma'ana kenan yana 15-16 ya gama haddace Alkur'ani. Ku duba fa, bayan a shekara 8 ya fara. To bayan nan ya karatu a wurin malamai da yawa, kuma ya a shekarar 1339 ina jin Sarki Abdulaziz ya bashi matsayin shugaban malamai kuma mufti na ƙasa baki ɗaya, bayan ya kai shekaru wajen 30 da wani abu. To a lokacin ya fara koyar da ɗalibai, shi ba shi da aiki sai koyar da ɗalibai. A tarjamarsa da nake karantawa, suna cewa da safe in ya fito bayan an yi sallar asubahi, yana gama sallar sallar asubahi, ɗalibai za su kasu kashi uku. Akwai ƙananan ɗalibai za su zo su fara ajrumiyya. Mun san ajrumiyya? Matanin ajrumiyya a nahau. Yau shi ma matani ne, haddace shi ake yi, a nahau yake. Yau, to sai su zo su karanta ajrumiyya. In sun gama, tunda a makaho ne, suna karantawa yana ji kuma ya nemi su ta'aliki. Sai kuma matsakaita su zo su karanta Qatrun Nada ta Ibn Hisham. Qatrun Nada shi ma sharhi ne na Alfiyan Ibn Malik, karamin sharhi. Sannan sai manya su kuma su zo su karanta Alfiyan Ibn Malik in tare da sharhin Ibn Aqil. Dalibai ilimi na san duk kun san waɗannan littafai ko? Yawwa, sharhin Ibn Aqil. To in aka gama wannan kuma, sai a karanta Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni littafi ne muktasar, shi ne matakin farko na karanta littafin fiqhu a mazhabar Hanbaliya, kamar ahalari a wurinmu. An fahimci wannan? Yawwa, sai su zo su karanta ahalari misali. To su Zadul Mustaqni shi ne nasu. Idan suka zo shi ma za su karanta masa matani. Su karanta matanin sai fara musu ta'liqi, matani ba sharhi ba. Bayan an gama sai a maimaita masa karatun da shi kuma zai haddace matanin shi ma. Ma'ana suna yi din nan fa, yana yi shi kansa shi ma yana riƙewa yana haddacewa. Sharhi littafi abin nan littafi fa matani na fiqh. In suka gama wannan kuma sai a ɗauko Ar-Rawdul Murbi', akwai littafi sunansa Ar-Rawdul Murbi', shi kuma sharhi ne na wannan Zadul Mustaqni ɗin. Sai a zo sai a sake karanta shi. Ana karantawa yana ji, yana bayani, yana ta'liqi. Har zuwa suka ce kamar har zuwa ƙarfe 7 zuwa da rabi na safe, bayan tun alfijir ba. To sai ya tashi sai ya shiga gida, awa 2 kawai zai sai ya fito, daidai wajen irin 9 ko 9:30. Akwai kuma wasu ɗaliban, su kuma za su zo da wasu littafan. Za a zo da kamar irin su Sahih Bukhari, wasu su zo da Bulughul Marami, wasu su zo da Tirmidhi. Wannan kowa na karanta nasa, kamar da ake dai karatun zaure din nan. Yana karanta wannan, yana karanta wannan, ko kuma ya musu gaba ɗaya. Haka za a yi har kusa da azhar. Bayan wajen kusa da azhar kuma manyan masu littafai manya su kuma su zo. Wani ya zo yana so ya karanta muguni. To shi karantawar a matsayinsa na wanda ba karatu ba yake iya da idansa ba, karanta masa ɗin shi kuma haddacewa yake yi. Sannan kuma yana ilmantar da su. To haka nan za a kai masa har ai sallar azhar. in akai azhar zai shiga gida ya alwala aka kira sallar azhar shiga gida ya alwala ya sake dawo musallaci in akai sallah haka zama za a ci gaba da karatu halla asar in akai wannan kuma bayan la'asar ya shiga gida ya sake dan dawowa bayan awa daya ko wani abu kuma a ci gaba da karatu har magariba a ci gaba kuma har in magariba ta yi har zuwa tsakanin magariba da isha'i to ana kiran sallar isha'i sai taso daga karshen masallaci sai dawo sahun gaba sai ai sallar isha'i sai tashi sai ya shiga gida to dare kuma nasa ne yau ba zanci ba mai sallama ba mai komai kuma ba wani karatu kuma sai gida to haka kuma asuba din nan haka zai sake dawo kuma haka za a sake maimaitawa kun san shekara nawa yana wannan rayuwar shekara 41 yana wannan rayuwar na ma insha an dauke ma'ana tunda shine shugaban malamai yadda hukuma ta dauke yauwa da albashinsa da komai da me za a ci a gida wannan ba a zancensa to kaga idan aka samu irin wannan rayuwar dan Allah wannan irin karatu ne ba za a yi ba shekara 41 daga asubahi zuwa isha'i duk karatu ake bai wa mutane ya haddace ya fada ya haddace ya fada aka ga dole a yi karatu kuma za a yi fiqhu za a yi nahwu za a yi mustalahul hadithi za a yi hadithin za a yi tafsiri za a yi taqulu tafan aqida su kitabu tauhid din dama kowa duk dalibansa kowa sai ya haddace na'am eje ita ce matsalar mu anan kamar da malaka yake faɗa zamu ga daliban su za su to ai wannan din akramakallah la'alla sababinta shine saboda malamin ba shi da hanyar cin abincin idan ba shi da aikin da zai ci abinci dole ya tashi kun ga kenan ba za a yi karatun ba zai tafi neman abinci shi yasa wannan ta jawo cewa daliban dole su rike malamin in suna so ya zauna gu daya hukuma ba ta sa wannan abun a gabanta ba mu ilin tamu nan amma su can da yake wannan abun yana cikin asalin abun da suka kafa daular su akai dole ne ka ga cewa wannan da malamai da masu hukunci tare suke tafiya yau shi yasa ba su da rikici tsakaninsu to Allah ya kyauta a takaice dai kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saddidu wa min wa qaribu yau ku yi kokarin gurgudan abin da za ka iya ayi abin da babu gwanda babu dadi ko yawa a ci gaba da abin da za a iya yi ba a ce yanzu ka dauko ka ce sai kai rayuwa irin ta malam Muhammad har zuwa har malaman yanzu su ma a can din yanzu ba wanda suke irin wannan ci gaban rayuwar dadi da menene an shiga ana koyarwa a jami'a an dawo sai ga wani darasi daya zai biyu uku a sati zai wa dalibai shikenan banda nasa na jami'a amma akwai wadanda suke su kuma saboda ko an yi ritaya da tijai ne suna gida wannan ana samun su a zauna a iya kusa da irin wannan kamar Sheikh Al-Uthaymeen ya yi irin wannan gurgudan hali daga malaminsa Sa'adi shi ma akan haka ya dora shi don haka shi ma daga safe shi nasa tsarin daga safe zuwa azhar baya hulɗa da kowa yana gida tunda yana da library shi yana da idansa karatu yake yawwa daga bayan azhar kuma zuwa la'asar shi kuma fatawoyi yake amsawa a waya zai zauna duk kasar kowa ya ta waya yana tambayar hukuncin kaza shi lokacinsa kenan wayarsa a buɗe take kowa ya bugo kuma ana sa ta a radio live za a sa kowa daga ko'ina to in la'asar kuma ta yi yana da darasi da ɗalibansa na kusa sai karatun magariba da isha to shine na kowa da kowa kuma kowa zo da littafinsa shi kuma wannan kullun ne shi abunsa kaga wannan yafi a ce babu amma irin na Muhammad bin Ibrahim hakika a bayansa ba a samu ko bin Baz yayi shi ma amma bai irin nasa ba musamman lokacin dadin da talauci dadin da kuma harkokin ba su yawa akan kowa da kowa ba ba wani meeting na malamai nan an hadu a can kasan irin tarikan nan duk suna rage wa malami lokacin karatu yauwa to Allah dai kyauta mu yi abin da zamu iya ko yauwa da a ce ba a yi kwata kwata gwanda a yi gurgudan abin da aka samu to hanyar da wannan malami yake wajen ilmantar da dalibai mu dan karasa shi sai mu tsaya yana cewa ina ne wuri yauwa wa kanat tariqatu Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ma tullabi yace yahfaduna thalathata abiyatin min alfiyati ibn Malik suna zuwa sai su haddace baiti uku kawai daga cikin alfiyan ibn Malik anahu in suka kulla yawmin faqat abinda suke haddasewa haddasewa kenan baiti uku mun san dai baiti layi daya haka baiti daya layi na biyu haka ma'ana kaman kace layi uku na waƙoƙi na waƙe na nahwu to kowa abinda zai haddace kenan wa thalathatu ahadith min bulughul marami sai su haddace hadisi uku a bulughul marami shi ma kullun wannan a kullun ne fa a kullun hadisi uku zaka haddace kaga baka dauko kanka kace bari ina da kwakwalwa mai karfi bari in shafe a bari in haddace shafi daya ba wannan ba zaka iya ba amma hadisi uku to mu yanzu muka ce ma hadisi daya kullun misali mun sa darasin bulughul marami a ce darasi ne za a yi wata ran Allah mu dauke ba mu lokaci insha Allah mu a ce darasin da za a yi duk wanda zai zo zai haddace wani abu misali hadisai uku za a haddace a ranar su kawai za a sharhi shikenan sai kowa gobe ma sai a yi irin wannan to kuma kowa yana zuwa yana haddacewa kuma yana jin sharhi to da haka ake samun karatu sannan sai ce wa thalathatu astur min zadil mustaqbil da layi uku a littafin zadil mustaqbil kaman kace layi uku a ahlali layi uku a ahlali ko zan tambaye yake fa ba fa zan dauka karatun kawai ba tare da hadda yau har ahlalin ka haddace shi sannan sai ce fayantahuna min azadi kullu thalath sanawati marra suna gama zadil mustaqbil sau ɗaya a kowace shekara uku in suka bi wannan layi uku uku din a shekara uku to an gama zadil mustaqbil kowace shekara uku an gama zadil mustaqbil da hadda da wancan sharhi din yace wa bi hadhihi at-tariqati al-muta'anniya da wannan hanya din ta bi sannu sannu shine muta'anniya al-mutqana wanda aka kyautata ta sosai kharaja al-ulama ar-rasikhun da wannan manyan malamai matabbata tabbatattu a fagen ilimi suka fito daga irin wannan makaranta ta manyan malamai a su bin baz anan suka karatu su ne daliban sa bin baz zai muka ga bin baz to a gurin malam muhammad bin ibrahim yayi da irin wannan tsarin karatun a suka haddace abubuwa kuma suka san su yace wal ulama yamkuthuna fi ba'd musannafatihim adada sinin yace wasu malaman fa a rubuta littafin su suka dade shekaru da yawa suna rubuta littafi daya ya qulu ibn hazm ali ibn sa'id ibn hazm wanda muka fi sani ibn hazm ko me wannan littafi me muka sani littafin sa ko littafi dai ba wanda sani littafin ibn hazm ina so in sani ba wata wazu za ku sunan littafi ɗaya ne littafin ibn hazm yawwa al-muhalla bil athar sunan ta kenan littafi ne na fiqhu da ya gina da ya rubuta shi akan abin da ya shafi hadisai da kuma athar na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yana da al-fisal fil milali wal ahwa'i wan nihal shi kuma da ya akan addinai ya raddi ga yahudawa da kirista da kuma firqoqin cikin addinin musulunci kungiyoyi to sai yake cewa anfaqtu fi zalika akthara umri wani littafin sa ne da ya rubuta sai yake cewa na bada mafi yawan rayuwata a wannan rubutun ko rubuta littafin wannan littafin kuma yace wa huwa 80 safhatin faqat littafin ne shafi 80 ne kawai yace amma mafi yawan rayuwata na bada shi a wannan littafi din wajen rubuta shi ibn hajar al-asqalani ahmad bin ali bin hajar al-asqalani yana cewa ai shi kuma makatha fi tasnihi fath al-bari sharh sahih al-bukhari wannan fath al-bari da muke zancen sa mujalladi nawa ne guda 13 tare da muqaddimar sa hadith sari ya zama guda 14 ko to wannan littafin kun san shekara nawa yana rubuta shi 25 aman shekara 25 yayin da rubuta shi shekara 25 kun ga wannan a ce kenan maganar ilimi da zama malami ba magana ce ta gaggawa ba magana ce ta hakuri magana ce ta juriya magana ce ta kabi mataki har akai inda za a kai yauwa Allah madauke taimaka yace wadda'iyatu la yatatallau ila thamarati da'watihi bi kasrati almustajibin shi mai da'awa kuma mai da'awa mai kiran mutane baya neman wato ya kai ga cimma burin sa wajen da a wasa a ce abin da yake bukata shine kasratul mustajibin, yawan masu amsa masa, yawan magoya baya. Kada ya zama mai wa'azi babban tunaninsa shine masu goyon bayansa su yawa. Yawa wannan harkar ba ta sa bace, wannan harkar mai siyasa ce, shine mai neman masu goyon baya da yawa ko magana yawa. Shi kuma malami mai ilmantarwa abin da yake so shine a fahimci abin da yake karantarwa, ko mai kankantar wanda suka fahimta ne, kuma yayi hakuri. Ba kuma lalle ne in ya faɗa yau dole sai an aiki da abin gobe ba, yadda ransa zai ɓaci yayi ta faɗa me yasa na faɗi kaza ba ya aiki da shi. Ya faɗa yau ya zuba ido, ya faɗa gobe ya nanata ya nanata, haka sunnar take. Yawwa, saboda shi ba musaitir ne akan mutane ba a ce soja ne dole sai kun aikata, amma dai faɗakarwa ce tasa ya isar. Yace bal amaluhu maqsurun alal bayani wad da'wa, aikinsa ya takaita ne akan yin bayani da kuma da'awa, ya kira mutane ya musu bayani kawai ya gaya musu gaskiya. Walaysat lahu alhidayatu wa tahwil alqulub, da shiryar da mutane da canza zukatansu su koma daga mutanen banza su koma mutanen kirki, yace ba aikinsa bane. Yaqulu Allahu ta'ala, Allah madaukaki yana cewa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh al-mubin, ba komai ne akan manzo ba sai me, sai al-balagh al-mubin, isarwa mabayyaniya. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumu, Allah shike sanin abinda kuka bayyana da abinda kuke boyewa. Fa anta balligh wa rabbuka al-musaddid, kai dai ka isar, ubangijinka shine mai daidaitawa, ya daidaita maka hanyarka, ya daidaita wa mutanen su ma masu sauraron zukatan su kuma su karba. Yace wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama, wannan ai ya faru ne lokacin yakin ne, wannan yakin Badr, lokacin da aka ce yakin Badr Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai suka yi sahu a gefe can nesa, ya damki rereyi ko tsakuwa a hannunsa sai watsa a inda suke. A al'adance idan ka ɗauki tsakuwa ka watsa daga nan ai matukar ta ashe, musamman inda yawa ai za su watse ne haka ko, sai su tarwatse da wahala ashe sun fita daga cikin masallacin nan, haka ne ko ba haka ba? A al'adance kenan. Yawwa, to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ɗauki wannan tsakuwoyi ko rereyi da ya watsa, sai da tsakoyin nan suka shiga idanun kafirai kuma suna nesa, to shine sai Allah madauki yake gaya masa cewa wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama, ba kai kai jifan ba a lokacin da kai jifan, amma Allah ne ya jifa. A lokacin da me ake nufi da wannan ayar? Ma'ana ai Allah madauki cewa ya masa wa ma ramaita id ramaita, ba kai jifan ba a yayin da kai jifan, ashe annabin yayi jifan kenan ko? Amma kuma abinda ake nufi wa ma ablaga id ramaita walakinna Allah huwa alladhi ablaga, ma'ana lokacin da kai jifan nan babu ba ko ba kai ka shigar da wannan abun cikin idanunsu ba, Allah ne yayi a lokacin da ka jefa. Ina fata mun fahimci wannan. Yawwa, na faɗi wannan ne saboda akwai masu amfani da wannan ayar wajen istidlali da mazhabar ababin qaddara wanda ake ce ma 'yan jabariya, ina mun taɓa ji ana faɗa ko, 'yan jabariya masu cewa duk abin da bawa ya aikata to Allah ne ya yi shi kawai, don haka ba komai, ka aikata komai, ka sha giya, ka yi zina, ka yi komai kawai don haka Allah ya so, suna kafa hujja da ƙaddara. Wai sai su ce ai dalilin su shine wannan, gashi Allah ya ce wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama, ai ba kai jifa ba, Allah ne ya yi. Shi ma wasu ce musu wannan shirme ne, ai Allah a cikin ayar ya tabbatar da annabi ramaita ya ce kai jifa, ko kuma kun zo kun ce mutum bai aiki komai ba? Yawwa, wannan rashin fahimtar abubuwa ne, wannan dai ababin kaddara ne, ba buƙatar ma kawo shi. Yawwa, a takaice dai annabi sallallahu alaihi wasallam isar da abun zuwa ga inda ake so a isar da shi, Allah ne yake isarwa, shi kawai wasila da yake amfani da ita. Yawwa, da'awar da bayani. كم سعى النبي صلى الله عليه وسلم الى اسلام عمه ابي طالب, munga irin yawancin yawan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sau da yawa lokuta da dama yayi sa'ayi yayi ta kokarin ya shiryar da baffansa ya musulunta, Abu Talib ya musulunta. Falam yahsul lahu ma arada, amma abin da yake so din nan bai samu gare shi ba ko, har Abu Talib ya rasu bai musulunta ba. Allah mabuki ya ce ma ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha yawwa wa huwa a'lamu bil muhtadin, lalle kai baka shiryar da wanda kake so, Allah ne yake shiryar da wanda yake so, kuma shi ne mafi sanin waɗanda suke neman shiriya. Wa min al anbiya man ijtahada fi da'wati qaumihi sinina adadan, daga cikin annaba akwai wanda yake kokarin shiryar da mutanansa shekaru da dama, falam yastajibu lahu, amma basu amsa masa ba. Yaqulu nabiyyu, har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uridat alayya al umam, an gitta mun annabawa al ummi kai, an gitta mun sun zo sun wuce a mafarki, an nuna mun na gansu. Fara'aytu nabiyya ma'ahu ar rajul, naga wani annabin mutum ɗaya ne ma kawai tare da shi, domin haka za a zo a wuce nan tashin alkiyama kowanne annabi da mutanensa wanda suka bi shi. Yawma nad'u kullu unasin bi imamihim, imamin ana nufin nan annabi, yawwa annabi zai wuce gaban mutane suna bin sa, yawwa. Wan nabiyya ma'ahu rajulani, yace wani annabin kuma mutum biyu ne kawai suka yi imani da shi, la ilaha illallah, mutum biyu shekara da shekaru yana wa'azi yana da'awa, amma mutum ɗaya ne kawai ya yadda da shi, wani kuma mutum biyu ne kawai suka yadda da shi. Wan nabiyyu ma'ahu rahat, wani kuma yana da rahat, mutanen da basu kai basu wuce goma ba, tara zuwa daga uku zuwa tara, wan nabiyyu ko zuwa goma, wan nabiyyu wan nabiyya kai, naga kuma annabiyya wani annabin daban, laysa ma'ahu ahad, kai wani annabin ma ba kowa tare da shi. Haka yazo yayi wa'azin ya kare, aka saurare shi, aka kalle shi zugun, ya kama hanya ya tafi ba wanda yake masa uffa, ba ai masa ba imani da shi ba, la ilaha illallah. Kun ga ashe kenan, idan annabin da Allah ya aiko da ƙarfi da gudunmowa da taimako na mala'iku yazo ya rayuwa wani shi, kuma a lokacin nan kun san irin yadda rayuwa take dadewa a da zamanin da, ba irin tamu ba a wuce 80-90 mafi yawa kadan zaka ji an ce an kai 100 ko da an dora akan wannan, da sai ka ji mutum ya kai shekara 250, shekara 300 yana da ransa kuma da karfin sa yana yawo. Annabi Ibrahim shekara 120, sannan ma aka ba Allah madauki ya hore masa da, ko aka haifi Annabi Isma'il, da haka ake dadewa ana rayuwa. To annabawa kuma haka jikin shi ma, in kuka ji ana labarin Samudawa, in ka je yanzu akwai inda ake ce ma Diyaru Samud a cikin Saudiya wajen, akwai wata mantaka ana ce mata mantakatul Ula, abin nan gari ana ce musu Al'ula, a cikin area Madina yake. To annan ana ce musu akwai wani kauye nan ne inda da Samudawa suke, akwai tsarin gidajensu da komai, yanzu mutane suna zuwa su je su kallo. In ka ga girgimemiyar kofa katuwa, kai mamakin ka ce ya aka yi aka gina wannan, kuma sassaka aka yi daga jikin dutse, tun ta daɗin ce da sauransu suna nan, ka ga irin yadda surar dan adam din da zai shiga gurin, sai kai mamaki in wannan kofar katuwa a ce wa ya shiga, sai a ce da haka girman jikin mutanen yake, daga baya mutane kuma suke ta raguwa. Wannan ya tabbata a tarihi. Na'am. Ko da ke barin gama abin da nake so in faɗa, wannan abin da yasa na faɗi wannan shine ne, ka duba da irin taimakon da Allah madauki ya basu da karfin da komai, amma mutum ya kira mutane yayi wa'azi ya fadakar, amma babu mai amsa masa, wani mutum ɗaya, wani mutum biyu, wani kuma ma haka ya koma, wani kuma ya shekara 100 da wani abu din, kuma duk wa'azi yake amma ba a karɓa ba, kaga wannan akwai abin darasi a ciki. Don haka yana nuna maka cewa in kana ilmantar da mutane, kai hakuri da su, ka kwantar da hankalinka, ba tilas ne ilmantarwar da kake yanzu sai ka ga sakamakonta a yanzu an karɓa ba, in ka yi yanzu kila sai nan daga baki lama sai daga jikokinka ne za a samu a cikinsu waɗanda da'awar za ta kai wa kowa da kowa, kuma a karɓa. Na fata mun fahimta, don haka abin yana buƙatar haƙuri da haƙuri kuma da haƙuri. Na'am malam. Na'am. 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 Bayan yanzu da iyayen sauki. Wani da gaske. Dama da dole ne a yi haƙuri. Haka ne. Haka ne. Wannan abubuwa ne suke buƙatar mutane a karantar da su. hakika mutum ya fatan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ne na alheri yawa a ce ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban abu ne amma babban abu da yafi wannan shine biyayya gare shi da bin addinin da yazo da shi yawa ko mutum ya gan shi idan bai bi addinin sa ba ba zai masa amfani ba yawa dan haka Allah ya sa mu gan shi tare da imani da shi kuma akan hanyar sa ya hada mu tare da shi kuma mu shiga aljanna tare wannan shine babbar addu'a to sai mu tsaya nan ko inda kike yace fa'amal salihan dan haka ka aikata aikin alheri bi ikhlasin tare da ikhlasi wala tatadalla ila thamarati al'amal kar ya zama cewa zuciyarka ta damfara da kana hangen ka ga sakamakon aikin da kake yi ba lalle ne ka samu sakamakon ka ganshi yanzu ba amma mutum da'iman yana sha'awar aikin da yake yi ya fara ganin alamar yana karbuwa ko yawa to zai ji dadi to amma nan ana rarrashin sa ne idan bai ga hakan ba to ya kwantar da hankalin sa ya hakuri Allah madaukaki zai kawo lokacin abubuwa za su yi kyau kuma kamar yadda mallam yake faɗa din nan yanzu mutuno da a rayuwar da ake da a ƙasar nan jahilci ya bebeye mutane abubuwa da dama ba a san su ba Allah madaukaki ya taimaka ya kawo mana malamai daban-daban masu wa'azi daban-daban kuma aka samu aka ci nasara wajen ilmantar da mutane aka samu kungiyoyi masu aikin alheri kungiyar izalatul bid'a din nan samun aikin da suka yi da alherin da suka yada da ko menene ba a samu irin wannan aikin ba don haka duk a cikin alheri ake kuma da ba a yi irin waɗannan abubuwan ba wasu abubuwan duk da ba a ga gyaran nasu ba yau don haka kullum ko da ana faɗar wani abu cikin karatu cewa da kaza akai da kaza akai ba suka ne na me akai a baya ba a'a so ake abun ya ƙara kyau ya ƙara gyaruwa insha Allah yau a wancan lokacin alherin da aka sa kuma da kyakkyawar niyyar waɗanda suka fara din sakamakon sa ne muke gani yanzu ko ba haka ba ko ina gashi mutane ana girmama wata rana ina jin me ina jin na taɓa baku labarin ko wani hutu da nazo na je gidan Kaya a Kano sai na samu yara suna haka na je wuciya zan je ko gidan Malam Abdulwahab ne sai na samu wasu yara suna wasan yar galagala din nan haka ana tsalle an ja layi ko shi ne ake gida-gida haka ko wani yana tsalle wani yana abin nan to shi ne sai wani yaro ya zo wuciya sai ce kai wannan wa ya sa ku wannan abun wa ya sa ku suka ce mun ga dama mai sai ce aya ko hadisi wai ina dalilin yin wannan kuna da aya ko hadisi akan cewa ku yi irin wannan wasan sai to kaga wannan mun rayuwa ce Allah madauke kawo mu lokacin da ake girmama Qur'ani da hadisi cewa kuma komai ake yi a nemi dalili akan sa ko da a baya ba haka rayuwar take ba dan haka kullun kalmu raina wa abinda muke din kuma fadakarwa dan muna fadakarwa akan mu gyara musamman kullun ina nanata cewa kaza ya kamata mu rika yi mu yi hakuri mu rika kaza baya nufin soke duk abinda akai a baya so nake yanda muka yi dadin a marhalar da aka yi wancan da ikhlasin to yanzu mu ƙara ikhlasin kuma abin yafi na daɗin kyau bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala tare da ikhlasi kuma Allah madauke ya samu dace wa sallallahu wa sallama wa baraka lana bi anhu na'am 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 yake faɗi na'am na'am na lamiyoyi suna ba da karatu ne ko karantar da ɗalibansu daga sama na wannan na fahimta gaskiya yana cikin abu ko ba su gama ba
abin da yake ba kuwa
na
idan ka samu yaro wanda yake wannan makaranta ko ka ce karanta shi ko ce class
na fahimci azancin naka ai tambayar nake so
na taba zuwa da su kai gyara
na
babban ma ta koda mun hada ta ta karanta
na
na sakandare wato mun ta koda jarabawa da
na
yawanci akan waɗannan
abubuwan haka
to amma dalilin da aka kawo mun sun ne ko su ne shafi wannan kuma sun zaya akan
na na fahimci zancen tuntuni wannan magana mun yi ta kwanaki a dutse da wasu wata makaranta da naje musu ziyara naga suna irin wannan karatun kaga yara kanana an faro musu hadda daga suratul baqara wasu hakika makarantu da dama suna yi a zamanin yanzu a wurare da yawa to a hakika amma malamai suna ba su shawara cewa a canza a koma waccan da aka saba a baya dadin nan ta fi fa'ida yaro ya fi liƙe hadda sosai kuma ni ma ra'ayina kenan kuma abu ne mujarrab an gwagwada an gani yaro su waɗannan surorin masu tsawo suratul baqara suna da ayoyi dogwaye wani yaron zai dade bai haddace ba ko da ya ma haddace da sauri to qur'ani ga wanda ya san shi ka tambayi alaran mumi tashabuhin sa yana da yawa me tashabuhi kamanni da juna ko ba har kirani suke masa ba kamannin ka sun sa an kasa gane ka ko kuma kamancin wannan yawa to tashabuhin nan idan mutum ya faro karatu daga ƙasa daga qul a'udhu birabbin nasi yayi falaki yayi qul huwallahu tabbati yada yazu idza jaa haka dai har yayi alamtar kai fadin nan yadda ake yi sannan kuma aka fare masa babbaku aka zo farfaru aka fara ya fara iya karatu aka fara rubuta masa zai iya karantawa da kansa har ya wuce sama to wannan abun yafi damfara a zuciyar yaro kuma yayi maganin tashabuhi saboda ayoyin da suke da kama da juna daga ƙasa ba yawa ne da su ba idan mutum ya rike ayoyin da ba su da kama da juna sosai daga ƙasa lokacin da kuma yake da kai mai fahimta kuma mai iya rikewa yana ƙarami kenan to idan ya zo can saman lokacin da zai karanta baqara ayoyi masu kama da juna daga waɗanda ya karanta a ƙasa zai saurin bambancewa tsakaninsu kuma ba zai samu rikici da yawa ba amma in ya faro daga sama to lokacin da zai zo ƙasan rike ƙananan na ƙasan nan ya fi wahala lokacin da ka yi waɗancan manya haka a ba wa malamai makarantun islamiyoyin shawara yana da kyau cewa a canza wannan hanya ɗin yawwa a koma ana koyar da yara daga ƙasa ɗin nan ya fi sauƙin riƙewa ina tuna bara kenan ban daɗe da dawowa ba akwai bayanin shugaban mai kula da harkar addinin musulunci na embassy Saudi Arabia da ya zo ziyara Jigawa muka je da shi wasu makarantu ya kai ziyara sai ya samu wata makarantar ana irin wannan sai wannan hanyar ku ba ku daina ta ba ai wani abu ne da an yi dirasosi an yi rubuce-rubuce da yawa akan wannan abun cewa fara karatun Qur'ani daga ƙasa ya fi hadda ta zauna fiye da a ce ka faro da shi daga baqara yawwa ba wahayi ne ko ba kai umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa za ka haddace Qur'ani faro shi daga farko in ba haka ba kai kuskure a'a ba wanda ya faɗi wannan dabarar hadda kullum tana ga dan adam tunda abin ba ibada ba ce da ibada ce in aka canza ta sai a ce an yi bid'a an fahimci wannan yawwa magana ce ta dabarun yadda za ka yi ilimi wannan kuwa kowa na da hanyarsa ka kirkiro hanyarka wannan ma kirkiro tasa duk ba bid'a a ciki ina fata mun fahimta dan haka a koma daga ƙasa din nan yafi sa a rike hadda gurgudan bayanan da malamai suka yi da kuma rubuce-rubuce da aka yi akan wannan wato mas'ala din kuma ya fi taimakawa dalibai muna fata Allah maɗauki ya tabbatar da ilimi mai amfani a zukatanmu kuma ya ba mu ikon aiki da shi sallallahu wasallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum